This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Abidu Fage ce tare da Murtala Faruk Sayyidina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 11 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya a Gaza ta ce yanayin da ake ciki yayin matukar munana yayin da Falastinawa a Gaza take cikin mawuyacin hali. Prime Minister Kasar Poland Donald Trump ya ce za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin Ukraine a lokacin da Poland din za ta karbi ragamar shugabancin kungiyar tarayyar Turai a ranar 1 ga watan Janairu. Ci gaba da hukukuwan murna a kasar Syria da kuma sanar da aka fasa sabuwar gwamnatin rikon kwariya na ci gaba da haifar da kyakkyawan fata ga kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rundunar sojin Najeriya ta ce tana aiki tare kafada da kafada da sojojin Nijar domin murƙushe 'yan ta'addan Lakurawa. Ko shin wannan haɗaka ka iya haifar da ɗa mai ido?
Jira ta yi sake yanzu ga sha sun mame wajen local government guda nawa irin wannan operation din bai kamata ma a fito ganin jama'a ja ba ba sai dai kawai a gani kawai an garan musu.
Muna tafiya da ƙarin bayani gaba kaɗan a cikin shirin. Sannan za ku ji cewar kotun tarayya da ke Abuja ta yi watsi da buƙatar ba da belin tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello. Kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin baki ne yanka wuya shirin da kan duba lamuran siyasa. Cece-kucen siyasa daga kasashe daban-daban musamman ma a kasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya da kuma cike kullu labaran duniyar. Wata dokar garkuwa da aka sani da kudirin dokar kare 'yan jarida da za ta baiwa 'yan jarida kariya ta tarayya ta kasa samun amincewar Majalisar Dattawan Amurka da yammacin jiya Talata bayan da dan Majalisar Dattawan Sanata Tom Cotton ya toshe ta. Dokokin garkuwa suna kare 'yan jarida daga tilastawar gwamnati na su ba da bayanai kamar sunayen mutane da kamannin su. Haka kuma dokar za ta takaita yawan kwace bayanan 'yan jarida ba tare da sanin su ba. Kusan kowace jiha ta Amurka da gundumar Columbia suna da kodai dokar garkuwa ko kuma amincewar kotu na kariyar majiyoyi, amma babu wata doka ta tarayya akan wannan. Majalisar wakilai mai rinjaye 'yan jam'iyyar Republican ta amince da dokar a watan Janairu, amma kuma yunkurin zartar da kudirin a Majalisar Dattawa ta hanyar amincewar bai daya ya ci tura da yammacin jiya Talata bayan da Cotton ya toshe ta. Kowane sanata guda daya na da ikon dakatar da wani kudirin doka da aka gabatar don neman amincewa ta bai daya. Babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya a Gaza ta faɗa a jiya Talata cewa yanayin da ake ciki yana da matukar muni, kuma ana buƙatar ƙarin kudirin siyasa cikin gaggawa domin samun isassun agaji ga Falastinawa da ke cikin mawuyacin hali a Gaza. Sigrid Kaag ta zanta da manema labarai bayan shafe sama da sa'o'i biyu tana ganawar sirri da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya game da halin jin kai a Gaza. Ta ce ofishinta na da alakar aiki da gwamnatin Isra'ila a kowane mataki. Ta ba da shawarwari tare da tsara hanyoyin samar da kayan jin kai daga Cyprus da Masar da Jordan da Isra'ila. Ta ce Falastinawa a Gaza suna jin cewa kasashen duniya sun manta da su, kuma suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da yanke kauna, suna fatan a samu tsagaita buɗe wuta. Hukumomin ba da agaji sun kwashe tsawon watanni suna fuskantar mummunar matsala sakamakon takunkumin da Isra'ila ta kakaba da rashin bin doka da wawushe ganima da Falastinawa masu dauke da makamai da fararen hula suke yi. Prime Minister kasar Poland Donald Tusk ya faɗa a jiya Talata cewa za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin Ukraine a lokacin hunturu, lokacin da ya zo daidai da Poland za ta karbi ragamar shugabancin karba-karba na kungiyar tarayyar Turai ta EU a ranar 1 ga watan Janairu. bai bayyana cikakkun bayanai game da wuri ko lokaci kuma waɗanda za su shiga cikin tattaunawar ba, amma dai ya shaida wa majalisar ministocin sa cewa yana fatan sakamakon ƙarshe na tattaunawar ta EU zai haifar da zaman lafiya ga Ukraine. Sai dai kuma Tusk ya yi nuni da cewa Poland wadda ke goyon bayan makwabciyar ta Ukraine tun bayan da sojojin Rasha suka mamaye ta a shekara ta 2022 za ta kasance babbar mai shiga tsakani a tattaunawar. Prime Minister na Poland ya ce ina son Poland ta zama kasar da ba wai shiga kadai ba, har ma za ta tsara yanayin waɗannan shawarwari da za su kawo mana tsaro da kuma tabbatar da muradun Poland. Tusk ya ce shugaban Faransa Emmanuel Macron zai ziyarci Warsawa nan gaba a wannan makon domin tattaunawa kan ganawarsa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ƙarshen makon da ya gabata da kuma zaɓen shugaban Amurka Donald Trump.
An jima kaɗan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya ya ce suna aiki kafaɗa da sojojin Nijar domin murƙushe 'yan ta'addar Lakurawa, ƙungiyar da ta shiga jerin ƙungiyoyin 'yan ta'addar da ke salwantar da rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya da ke zauna a arewacin ƙasar. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
So now that the Nigerian report is coming on board, that means very soon Lakurawa will be a thing of the past.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Olufemi Olatubosun Oluyede ke bayani cewa yanzu da jamhuriyar Nijar ta bada haɗin kai, to kwanan nan za a murkushe sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan ta Lakurawa. Dole ne mu yi aiki da 'yan uwanmu 'yan Nijar saboda su ma matsalar ka iya shafar su. Abin kenan ma da yasa dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don fidda ha'i daga rogo. Mu daga nan Najeriya muna fatattakar su, don haka muna sa ran su ma daga Nijar za su afka musu, saboda idan Lakurawan nan suka ji wuta daga nan Najeriya, to Nijar ɗin za su nufa. Yanzu dai Najeriya na fama da ɗumbin ƙalubalen tsaro iri-iri a daidai lokacin da babban hafsan ke ganawa da shugaban Najeriya Bola Tinubu. To ko me ka shaida masa?
We assure Mr. President that I will do my best to make Nigeria better.
Na zo ne inda na tabbatar shugaban ƙasa cewa zan yi aiki iya bakin kokarina wurin tabbatar da ingantuwar al'amura a Najeriya, musamman a ɓangaren tsaro. Kwanan nan Lakurawa za su zama tarihi.
Lakurawa will be a thing of the past.
Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Olufemi Oluyede. Tuni dai hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce tana nan tana ragargazar waɗannan Lakurawa.
This new group that has penetrated the northwestern part of the country known as the Lakurawas.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ke ƙarin bayani kan sabuwar ƙungiyar 'yan ta'addan nan da ake kira Lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Suna da alaka da ƙungiyar ISIS da yankin Sahel, kuma wannan shine karan farko da 'yan jihadin daga yankin Sahel suka shigo cikin Najeriya. Sun takura kuma sun magaza shigowa cikin wannan ƙasa lokacin da mu sojojin Najeriya muke aiki kafaɗa da kafaɗa da 'yan uwanmu na Nijar a kan iyaka. Amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Nijar, sai waɗannan Lakurawa suka yi amfani da wannan dama na sukurkucewar alaƙar aiki tare, suka yi ta tuttuɗowa cikin Najeriya. Ko da yake yanzu an gyara wannan alaƙa, muna bin su muna fafarar su.
We're finding them, crushing them out.
To shin ko wannan sabon babi na haɗin kai tsakanin Najeriya da Nijar ka iya kawo ƙarshen Lakurawa? Tambayar kenan da na yi wa wani hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya, Flying Lieutenant Aliko El Rashid.
Lakurawa din nan sun fi karfin abin da ake tsammani. Mutanen nan sun matso sun zo Kaduna, sun kuma sun shigo Niger, kuma suna karɓar haraji saboda su yi financing terrorism din su. So yanzu abin da ya kamata a yi a tsakanin sojojin Najeriya da na Nijar ba shi bane akan cewa a tsaya a border a ga cewa an ga ƙarshen mutanen nan. Nijar ta yi sake, yanzu ga sha sun mamaye wajen local government da nawa. Irin wannan operation bai kamata ma a fito banyan jama'a ji a faɗa ba, sai dai kawai a gani kawai an daram musu. Akwai porous border, shin ta yaga a rufe waɗannan porous border, ta yaga a rufe akan cewa akwai wannan infiltration na su waɗannan 'yan ta'adda ɗin, tun da yanzu sun riga sun samu labarin akan cewa ana planning operation a kansu.
Aliko El Rashid, wani masanin tsaro a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ci gaban labaran duniya.
Hukumar murna da ake ci gaba da yi a kasar Syria da kuma sanar da kafa sabuwar gwamnatin rikon kwariya na ci gaba da haifar da kyakkyawan fata, amma kuma ba su sassauta kokarin da kasashen duniya ke yi na ganin cewa tashe-tashen hankula da fadace-fadacen da ake fama da su ba su kawo cikas ga kyakkyawar makoma ga kasar ba. Jami'an Amurka a jiya Talata sun ci gaba da kokarin su wani bangare na mayar da hankali kan tabbatar da cewa kungiyoyin ta'addanci irin su IS ba za su yi amfani da lokacin nika mulki a matsayin wata dama ta samun gindin zama ba. Kwamandan dakarun Amurka a yankin gabas ta tsakiya ya tashi zuwa kasar Syria, inda ya gana da membobin kungiyar ƴan tawayen LDF da dakarun Kurdawa da Amurka ke marawa baya, waɗanda ke da muhimmanci wajen yaƙi da raguwar ƴan kungiyar ta'addan da aka fi sani da IS ko kuma ISIS. Babban kwamandan rundunar sojan Amurka ya ce General Michael Eric Kurilla ya ziyarci sansanoni da dama a gabashin kasar, inda ya sami kiyasin matakin farko na kariya ga rundunar da yanayin da ake samu cikin sauri da kuma kokarin da ake yi na hana ISIS yin amfani da halin da ake ciki a yanzu, a cewar wata sanarwa daga rundunar. A jiya Talata, ma'aikatar baitulmalin Amurka ta ce ta nika kason dalar Amurka biliyan 20 daga cikin dalar Amurka biliyan 50 da kungiyar G7 ta baiwa kasar Ukraine zuwa wani asusun shiga tsakani na Bankin Duniya na taimakon tattalin arziki da na kuɗi ga kasar da yaƙi ya ɗaiɗaya ta. Ma'aikatar baitulmalin ta ce kuɗaɗen cikawa ne kan alƙawarin da ta ɗauka a watan Oktoba, domin daidaicewa da alƙawarin da kungiyar tarayyar Turai ta yi na samar da dala biliyan 20 na taimako, tare da kwace ƙadarorin Rasha da kuma wasu ƙananan basuka daga Burtaniya da Kanada da Japan domin taimakawa al'ummar gabashin Turai wajen yaƙi da mamayar Rasha. Kuɗaɗen da aka fitar kafin rantsar da zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a watan Janairu na da manufar kare kuɗaɗen daga karkatarwa da sabuwar gwamnatinsa za ta iya yi. Trump ya yi ƙorafin cewa Amurka na ba da taimako da yawa ga Ukraine, ya kuma ce zai kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa ba tare da bayyana ko ta wace hanya ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gurfanar da tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello tare da wasu mutane biyu kan zargin aikata laifuka da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa AFCC ta gabatar. Kotun tarayya da ke Abuja ta yi fatali da buƙatar neman belin da tsohon gwamnan ya shigar, inda kotun ta ce ta yi watsi da buƙatar ne saboda an shigar da belin tun kafin a gurfanar da shi. Wakilinmu Ahmad Muhammad Dan Asabe na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton daga Lokwaja.
Tsohon gwamnan yana fuskantar tuhuma tare da wasu mutane biyu, wato Umar Shaibu Orcha da Abdulsalam Hudu, akan zargin aikata laifin almundana da kuɗin da ya kai naira biliyan 110 da hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC ta gabatar masa. A cikin hujjar da lauyan wanda ake tuhuma Joseph Daudu San ya gabatar, ya roki kotun da ta bada belin tsohon gwamnan, yana mai cewa Bello zai kiyaye sharuɗan belin. Mai gabatar da ƙara Kemi Tanyiru ta bayyana cewa neman belin ya saba ka'ida domin an gabatar da shi ne kafin a gurfanar da wanda ake tuhuma. Barista Sanusi Ibrahim Sanusi wani lauya ne mai zaman kansa kuma ya tofa albarkacin bakinsa a bisa hukuncin da kotun ta zantar.
Gaskiya wannan hukuncin da kotun ta bayar game da beli ga tsohon gwamnan jihar Kogi Alhaji Yahaya Bello abu ne wanda yake hurumi ce da shafi kotu, ita take da iko ainihin ta ba da beli ko ta hana beli. Ko da yake a yanayi irin wannan idan haka ya faru duk abin da ake magana a kansa duka zargi ne, don bai tabbazai tabbata ainihin haka ba sai ranar da ainihin aka shiga shari'ar gadan-gadan aka kira shaidu da sauransu a lokacin ainihin za a gane ainihin alƙiblan wannan shari'ar. To saboda haka tunda yake yanzu kotun ta ki ba da beli sabi da cewa a ganinta ya yi falin din case din prematurely, to ita ta yi da daman ta yi la'akari da wannan ainihin hujjojin. Amma kuma duk da haka cewa ainihin an daga shari'ar sai 20 da sai ga shekara mai zuwa 2025 ya hana shi ainihin lawyoyin su gazaya zuwa filing wani fresh application na ƙara neman bailin sa kafin ranar da ainihin za a koma kotu a fuskanci shari'a ta dangantaka. Saboda haka duk wanda ake zargi a irin wannan yana da dama na maganar daidai ya sake nema tunda an yi sake duk kes din, to yana iya koma wani waje ya sake neman ainihin alfarma na beli game da ainihin wanda ake karewa.
Har ila yau na zazzaga birnin Lokoja inda na tattaro ra'ayoyin wasu daga cikin al'umman jihar Kogi game da hukuncin kotun.
Ni ne Malam Saluhu mai sayar da tumatir a Lokoja. Wannan hukunci dai to mun bar ma kotu sai yanda suka yi da shi. Allah ya tabbatar da alheri a ciki.
Muhammadu Isa mai sayar da wake. Wannan shari'a da kotu ta yi mun ji dadin sa ba mu ji dadin sa ba. Mun so mu ji menene hukuncin da suka yanke akai, amma yanzu aka tura shi gidan maza yanzu nan to guje-guje ya kare kenan. Yayi guje shi ya saur ya hausa ma ya gangaro kasa ya je ina ne, to yau gashi ya koma gidan gairar halinka. To Allah ya sa in ya fito a shari'a akan adalci.
Sai dai kuma kotun azamanta ta bada bailin mutum biyu da ake zargi da hada kai da tsohon gwamnan ta Kogi akan kudi naira miliyan 300. Na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kingsley Fango da kuma mai magana da yawun hukumar EFCC Dele Oyewale game da hukuncin kotun, amma hakan ya citira. Na kuma aika musu da sakan karta kwana amma babu amsa kawo hada wannan rahoto. Ahmed Muhammad dan Asabe, sashin Hausa na muryan Amurka daga Lokoja a Nigeria.
A gaida Ahmad Muhammad dan Asabi, ana sauraron shirin ne daga dan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Babban zaben kasar Ghana na shekarar nan ta 2024 ya kammala, to amma kuma ya bar da rusa da ababen koyi da dama. Assalamu alaikum.
I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama.
Shugabar hukumar zabe ta kasar Ghana kenan, Jean Mensa, take bayyana sakamakon zaben shugaban kasar wanda tsohon shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar adawa ta NDC ya sami nasarar lashewa da kashi 56.5 na kuri'un da aka kada, inda kuma ya doke babba abokin karawarsa mataimakin shugaban kasa mai ci Dr. Mahmud Bawumia, wanda ya sami kashi 41.6 cikin 100 na kuri'un zaben. Duk da yake dai ba a rasa ɗan matsaloli ba nan zuwa can, to amma dai ga baki ɗayan zaben kamar yadda manazarta suka ce ya sami karbuwa, yabo da kuma jinjina a idon duniya, inda hukumomi, manazarta, masu sa ido har ma da ɗaiɗaikun jama'a suke bayyana cewa kasar ta Ghana tana aiki ware da babban darasi ga sauran kasashe masu da'awar bin tsarin demokuraɗiyya musamman a nahiyar Afirka. Tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Muhammad Nama Desambu shine ya jagoranci tawagar masu sa ido kan zaben na Ghana daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka, wato ECOWAS ko CEDEAO.
Alhamdulillah, an yi zabe lafiya kuma yanda aka tsara zaben yayi kyau. Mutanen Ghana sun yi kokari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yanda dokar zabe ta sa. Mataimakin shugaban kasa ya tabbatar da cewa ba shi ne zaben nan ba. Nan da nan tun da sassafe ya fito karfe 9:30 ya yi bayani wa 'yan jaridu da 'yan kasan Ghana, kuma ya yi ma wannan murna John Mahama wanda ya ci zaben nan. Wannan ya kara ba da zaman lafiya kuma
yawancin campaign da aka yi an yi shi ne akan bukatu na mutane saboda ka wannan abun koyi ne na cewa an zo zabe amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman zabe shi zai wa jama'a ina ganin wannan abun koya ne
yanayin yadda aka gudanar da zaben yadda dan takarar jam'iyyar adawa yayin nasara kan dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma yadda mataimakin shugaban kasa mai ci wanda shine dan takarar jam'iyya mai mulki ya gaggauta rungumar kaddara na shan kai har ya kira dan takarar da yayin nasara ya taya shi murna tun ma kafin akai ga bayyana sakamakon zaben a hukumance sun burge wasu al'ummomin makwabtan kasashe kamar Najeriya da Nijar waɗanda ke fatan nasu kasashen ma za su doki wannan darasi
shi wanda aka kada da yi wani sha ba ya cewa ai zai gudu zai zo kotu domin ya ɗaukar tsara a neman mishi haƙƙi ne shi ya ci amma an juye an ba wancan ya yarda cewa lalle-lalle 'yan ƙasa sunan suka zaɓi wanda ya cancanta ga ƙasa kuma ya zo mai barka ya taya shi murna kaga wannan abin da a ci na cikin Afirka musamman irin ƙasashenmu na nan yankin Sahel ko in ce yankin kamar misali in ka ɗauka irin ƙasarmu da makwabciyarsu inda ana irin waɗannan inda ana irin waɗannan abun da abin duk waɗannan cece-kuce na harkar siyasa ba yin su daga bayan zaɓe to gaskiya darasi ce in ce gashi Niger Nigeria darasi ga nan Ghana ta ba mu
suna na Abubakar daga Sokoto to gaskiya zaɓe na ƙasar Ghana mun ji ya da kasance kuma mun yi farin ciki akan haka domin dukkan abin da ya kasance akan yi zaɓe lafiya an kare lafiya sannan wanda ya zama ta cewa shi na daga bisa kuma an kai zabi ya zama cewa ba shi yake ba kuma har ya kasance cewa yayi ma wanda yake zabi congratulations ko kuma mai murna akan ya ci zabi to duk wanda ya zama cewa dan Afrika na wanga abun shi na farin ciki akan shi domin mi domin ba shi yake ba kuma shi na da mukamin da zai cewa ya san yana iya tankwarawa ko da ƙarfi amma kuma ya kasa yin komi har ya zama cewa ya ba sa mulki kuma har yayi mai murna akan yakin mulki
ni na Nura Tela Nigeria nan Africa Ghana yanzu ta zama tauraruwa saboda nan kusa-kusa ba a yi wani zabe wanda ya bada armashi irin na Ghana ba nan Niger Nigeria wanga abu ya zama musu kamar wa'azi na zuwa ga kowa da kowa yanzu
hatta masu fashin baki kan lamuran siyasar duniya irin su Farfesa Khalid Dikwa suna ganin cewa akwai wasu muhimman abubuwa da ya kamata a maida hankali kan su a babban zaben na kasar Ghana
akwai lokacin da shi na farkon John Dramani Mahamat a baya bai ci ba dalilin huldansa da bankunan na turawa wanda ko ina al'adunsu da manufofin nasu suna kasara kudin kasa suna kuma sa a sayar da kayan al'umma da sauransu babu zai ci gaba kuma shi ya sa na kalubalanci duk masu iya tattalin arziki na professor shi da sauransu na ce musu da kudin da wanda suke ci gangan na ce din ina kalubalanku da ku a kan ku nuna mun kasa ɗaya wanda suka karbi bashin bankin namu ne da karfi da yaji wata tilastawa na ke musu bayan sun karba sai su zama bayi ina inda aka yi abinda shawarar nasu ta yi mana kewa a Afirka a fadamun guda da ta babu har yanzu ina jiran su na biyu kenan shi mataimakin shugaban kasar mai ci yanzu Mahmuda Bawumia duk da cewa ya yi cewa a baya ya ki ya hulda da banki din nan na Lamini din nan amma daga baya ba da kai boriya hau yanzu haka kusan aka kasara kudin kasa sidi din nan ya kasance kamar na naira din nan kusan da ya haka wato 17 sidi 17 ne yanzu haka bisa dala daya kuma duk abun da suka yunkuri cewa shi ma madarin ya yi magana akan cewa daga baya in ya ci zaben zai shigar da tsari na dinari wato kudaden gol kai tsaye da sauransu wanda ma siyasa ce wato siyasa ce da sauransu amma ake fada da zaben an yi cikin lumana duk da cewa an ce za a tayar da kayar baya da sauransu sun ba marada kunya ba abun da ya tashi lafiya lafiya ne aka gama kuma kafin a irga a ce wannan ne ya ci wanda ya sha kayan ya fita kai tsaye kamar irin na Najeriya lokacin da shugaba Goodluck ya bada kai akan cewa Buhari ya ci duk da cewa Orube Bedin ya kai da fa akan kare yarda din da ace lokacin da aka yi Jonathan din da ace ya bita Orube bi akan cewa ba a yarda ya sun fadi ba to fitina sun da iya tashi to yanzu na gana din masunki su tayar da fitina kuma sun riga kambin nasu na gana tana cikin kasashe kalilan wanda su sun tsaya akan demokratiya wanda ya ce za a bashi tun da suka fara demokratiya nasu wajen shekaru 32 wato 1992 na'am
wani irin darasi wannan yake koyawa kasashen Afirka me ya kamata a yi nan gaba domin a tabbatar da cewa tun da mun zabi demokratiya nan a matsayin tsarin da zamu yi aiki da shi ta yaya zamu tabbatar da cewa ya zauna sosai daren
abun da ya kamata a yi din a Afirka duk da cewa sare-saren nan an dauko su daga kasashen Turai babu laifi a yada shi ya canzu kadan inda ba za a ce sai da kudi mutum zai ci zai sai takara ba misali na Najeriya din takardan da mutum zai sai takara ma miliyoyi ne to misali su malamin nan su Professor Khalifa da sauransu nan da su Aisha Mu'azzin da su Hawwa Sharif din da sauran suna son su sha takara ina za su samu miliyoyi nan inda za a aje duk da cewa ana so a yi aiki ma al'umma hidima ce ga kasa amma kuma sai da kudade manyan kudade to a ci da maganan kudi din nan duk wanda ya dace an yarda da mutuncin sa matsayin sa na headmaster ne ko masama tsofin ma'aikaci ne ko tsofin soja ne ko police duk ma waye ne bisa mutunci nasa mutane su zabe ma kowane unguwa wace unguwa din a ce kafin ma ƴan siyasa din su zo mu tantance mu samu mutane kamar 20 haka a cikin gwardinmu wato a cikin unguwarmu cewa duk jam'iyyun da suka zo su mika musu list din nan su jiba su dauka daga cikin waɗannan ko ma waye ne aka dauka mun ci ko ma waye ne mun ci abin da muke bukata na tun kenan na uku a tabbatar cewa wanda za su sha takara su kasance masu mutunci ba abinsu da abubuwa na a sha a baya
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin duka abokan aiki Murtala Faruk Sanyi ne yake muku sallama daga birnin Washington DC
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to zara a takaice wata dokar garkuwa da aka sani da kudirin dokar kare ɗan jarida da za ta baiwa ƴan jarida kariya ta tarayya ta kasa samu amincewar majalisar dattawan Amurka da yammacin jiya Talata bayan da dan majalisar dattawan Senator Tom Cotton ya toshe ta dokokin garkuwa suna kare ƴan jarida daga tilastawar gwamnati na su bada bayanai kamar sunayen mutane da kamannin su haka kuma dokar za ta takaita yawan kwace bayanan ƴan jarida ba tare da sanin su ba babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta majalisar dinkin duniya a Gaza ta faɗa a jiya Talata cewa yanayin da ake ciki yana da matukar muni kuma ana buƙatar ƙarin kudirin siyasa cikin gaggawa domin samun isassun agaji ga Falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali Sergeir Kag ta ce Falasɗinawa a Gaza suna jin cewa ƙasashen duniya sun manta da su kuma suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da yanke kauna inda suke fatan a sami tsagaita buɗe wuta Prime Ministerin kasar Poland Donald Tusk ya faɗa a jiya Talata cewa za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin Ukraine a lokacin hunturu lokacin da ya zo daidai da Poland din za ta karbi ragamar shugabancin karba-karba na kungiyar tarayyar Turai ta EU a ranar 1 ga watan Janairu Tusk bai bada cikakkun bayanai game da wuri ko lokaci kuma waɗanda za su shiga cikin tattaunawar ba amma dai ya shaidawa majalisar ministocinsa cewa yana fatan sakamakon ƙarshe na tattaunawar ta EU zai haifar da zaman lafiya ga Ukraine
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Dijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaitin shirin a madadin Murtala Faruk Sanyinna da yake ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya bada umarni kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.